Donc, et aussi si tu as des enfants et que...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha, Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Alhamis 23 ga watan Janairu na shekarar 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an tsaron al'umma sun kama wasu mutane 13 da ake zargi da taimakawa 'yan bindiga da abinci da sauran kayan bukata. Wannan dai na zuwa ne bayan da rundunar sojan Najeriya ke ci gaba da fatattakar 'yan bindigar daga maboyarsu a arewa maso yammacin Najeriya. Hukumomin jihar Sokoto sun buƙaci haɗin kan al'ummar jihar don samun nasarar murƙushe 'yan bindigar.
Su wannan mutanen da aka tarwatsa su ma ai dabi'unsu daban yake tunda tsakaninsu da dabba ba bambanci. To ba mutane bane wannan za su yi wahalan ganewa bi iznillahi ta'ala. Da zarar an gansu a sanar da jami'an tsaro.
Kanal Abdul Usman mai ritaya kenan mai ba gwamnatin jihar Sokoto shawara akan harkokin tsaro. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan in an jima idan mun bude layukan wayar mu za mu so mu ji daga gare ku shin ya kuke kallon nasarar da jami'an tsaron Najeriya ke samu akan 'yan ta'adda a arewa maso yammacin Najeriya. Lambar da za a kira ita ce 1-202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Bayan haka za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda ya tattauna akan tasirin fitar Amurka daga yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da dare ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya Laraba shugaba Donald Trump ya bayyana sunan Brian Bozell na uku a matsayin wanda zai jagoranci yada labarai ta Agency for Global Media mai kula da muryar Amurka da sauran kafafen labarai masu zaman kansu. Bozell dan gwagwarmayar masu ra'ayin mazan jiya ne kuma marubuci wanda ya kafa kungiyar da ake kira MRC a takaice, wato kungiyar bincike kan kafofin yada labarai da aka kafa domin dakile karfafa ko goyen bayan sassaucin ra'ayi a kafafen yada labarai da al'adu da aka amince da su a al'umma. Kungiyar MRC haka zalika ta rika kalubalantar kamfanonin fasaha da ta ce suna dakushe maroyin masu ra'ayin mazan jiya. Ba dai tsaye da ranar da Bozell din zai gana da majalisar dattijai ba domin tabbatar da shi. A halin yanzu majalisar dokoki na zaman sauraron mutanen da shugaban kasa ya zaba domin shugabantar hukumomin gwamnatin tarayya. Bozell ya faɗa ta kafar sada zumuntar X cewa ya ji daɗin karama shi da aka yi da aka ba shi ya rike wannan mukami. A gobe Juma'a ne idan Allah ya so ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai ziyarci wuraren da mahaukaciyar guguwa mai tafi da mamakon ruwan sama da gobara suka yi barna a Amurka. Ana sa ran shugaban kasar ya fara da yada zango a wuraren da mahaukaciyar guguwar mai tafi da mamakon ruwan sama da aka yi malakabi da Hurricane Helene ta afkawa a watan Satumba da birnin Los Angeles na California, inda wuta ke ci gaba da ci, inda aka ba mutane sama da 100,000 umarnin ficewa daga mahallansu a birnin na Los Angeles. Wasu mazauna birnin Richard da Bashira Mausa sun koma domin ganin yadda gidansu ya zama kufai. Da makwannu biyun da suka wuce kyakkyawan gidan nasu ke tsaye suna rayuwa cikin salsama da shekaru 25 a yankin Altadena na birnin na Los Angeles da ke jihar California.
It's almost an impossible task to get in there and find anything. When you find something, it's just so melted. All the metal is melted.
Richard Murphy kenan yake cewa kusan abu ne mai kamar wuya a ce an iya shiga wurin har an tsunto wani abu. Ko da ka samu wani abu kuwa za ka samu ya riga ya narke. Duk wani abu na ƙarfe ya narke. Ina da wasu manyan kayan sauti da na yi zaton za su tsira daga cikin wutar, wanda aƙalla a ce ko da wani abu ya tsira, to amma da na tona sai na ga komai ya narke. An tsara sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio zai kai ziyara zuwa Panama da sauran kasashe da ke yankin tsakiyar Amurka a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ke kara azaƙaimin kwace mashigar ruwa ta Panama da kokarin da Washington ke yi na dakile shigar yanci rana cikin kasar ba bisa ka'ida ba. Mai magana da yawun ma'aikata cikin gida Tammy Bruce ya tabbatar da balaguran da Rubio zai yi zuwa kasashen Panama, Guatemala, El Salvador, Costa Rica da kasar Dominican Republic da zai fara a ƙarshen mako mai zuwa. Ana sa ran tafiye-tafiyen su kasance na farko da Rubio zai yi a matsayin sakataren harkokin wajen ƙasa. Ma'aikata harkokin cikin gidan ta ce sakataren Rubio na fifita fara aiki da rukunin kasashen nahiyar Amurka ta Kudu. Mai magana da yawun ma'aikatar ya shaida murya Amurka cewa tattaunawa da kasashe makwabta na da matukar muhimmanci wajen tunkarar matsalar yanci rani da hanyoyin shigar da kayayyaki da ci gaban tattalin arziki waɗanda duk muhimman lamura ne da Rubio ke son mai da hankali akai a tsare-tsaren hulɗa da kasashen ƙetare domin bunƙasa Amurka zama ƙasa mai albarka da tsaro. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da rundunar sojan Najeriya ke ci gaba da fatattakar 'yan bindiga da ke addabar jama'a a yankin arewa maso yammacin Najeriya a ƙarƙashin shirin fansar yamma, alamu na nuna ana samun galaba a kan 'yan bindigar. Ko a jiya Laraba, jami'an tsaron al'umma da gwamnatin jihar Sokoto ta kafa sun kama wasu mutane 13 da ake zargin su da samawa 'yan bindiga abinci da sauran kayan bukatu. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton daga Sokoto.
Rundunar sojin Najeriya kwanakin nan ta tabbatar da bayanai masu nuna yadda take ci gaba da matsakaimi wajen kai farmaki ga 'yan bindiga da ke haddabar yankin arewa maso yammacin Najeriya, kuma tana samun galaba ta hanyar tarwatsa maboyarsu har ta ce ta hallaka wasu daga cikin komandodin hatsabibin ɗan ta'adda Bello Turji da wasu 'yan bindiga da dama. Hakan ya sa 'yan bindigar suka tarwatse suka warwatsu zuwa wurare daban-daban suna neman mafaka domin su tsira da rayukansu, kuma hakan ne ya sa gwamnatin Sokoto ta ankarar da jama'a musamman waɗanda ke zaune a gabashin jihar, waɗanda su ne mafi kusa da inda barayin ke gudun ceton rai, da cewa su yi taka tsantsan. Yayin da ake sanya idon galaba, sai aka samu nasarar damƙe wasu mutane kimanin 13 da suka zo sayawa 'yan bindigar abinci. Mai baiwa gwamnan Sokoto shawara akan lamuran tsaro Kanal Abdul Usman Mai Ritaya ya ce jami'an tsaron al'umma da gwamnatin ta kafa su ne suka kama mutanen bayan wasu bayanan sirri da aka samu.
Mun kama wasu a cikin isa wanda yake a community guard namu ne suka yi wannan aiki, kuma bayanai aka samu na su mutanen cikin gari community suka ba da wannan bayanai har aka yi tracking din su, kuma aka je aka kama su a lokacin sun riga sun yi siyayya ba wanda ke yanzu suna hannu fiye da 13.
Haka ma an samu nasarar kubutar da wasu mutane da aka yi garkuwa da su a yankin Sabon Birni baya ga wasu fiye da 70 da aka ceto tsakanin watan Disamba na bara da farkon wannan shekara.
Zuwa suka yi suna cikin moto, a moto suka zo moto ce za ta wuce wanda ke suka afka musu, amma tunda jami'an tsaronmu ba kwance suke ba nema suke ana cikin wannan hali shine aka afka musu, kuma da an samu an kubuto wanne yake suna cikin wannan mota. Driver ne kadai wanne wata a ciki take ba da labarin cewa ta ganshi shi gudu yayi, to wannan bamu same shi ba, amma insha Allah rabbi da yake sun shiga cikin daji in Allah ya da muna kyautar sai shi ma za mu gaishe.
Mazauna yankunan na gabacin Sokoto inda matsalar rashin tsaro ta yi kaka gida yanzu suna cikin fara'a ganin yadda mahukunta suka yi yunkura da gaske domin samun mafita ga matsalar ta 'yan bindiga. Farfesa Ma'azu Shamaki dan asalin yankin Isa ne kuma babban sakatare na kungiyar cigaban al'ummar yankin gabacin Sokoto mai fama da matsalar rashin tsaro.
Halin da ake ciki bandit din nan ba su da mazauna, kuma suna ta kansu, sannan ayi nasara sojoji da wannan Joint Task Force din sun kashe su da yawa, sun tarwatsa sun baro gabacin Isa wayacin su kun ji labarin ai Bello Turji duk suna nan sun yi yamma a kauyukan Isa irin su Galadi kusa ga shinkafi da sauransu duk suna nan sun fitka turu da sauransu duk barayin nan suna nan ciki. Wannan shine daidai dama irin abubuwan da kamata cewa tuntuna ringa ma masu ruwan alburusai don a ga cewa an shawo kan lamarin.
To ko mutanen yankunan sun soma ganin sauyi a yankunan nasu bisa ga yadda ake kokarin kawar da ayyukan na 'yan bindiga?
Kare da gaske wallahi mun ga canji sosai. Yanzu haka mutanen kasar al'umma isa suna nan muna jin dadi, ana walwala, an fara sakewa. Duk inda zaka tafi gaba gada jama'a ka tafi a yanzu, saboda an fara jin sauki bisa ga halin da an ka fito.
Da yake rundunar sojan Najeriya ta ce ko bayan kisa ɗan bindigar da ta yi, akwai wasu da ta jikkata a har-haren da take kaiwa. Abin da masana tsaro ke ganin dole ne su bazu zuwa wasu wurare domin neman agajin magani ko kuma abinci. Akan haka ne gwamnatin Sokoto ke neman haɗin kan al'ummar yankin na gabacin Sokoto.
Haɗin kai kuma shine su wannan mutanen da aka tarwatsa su ma ai ɗabi'un su daban yake, tunda tsakanin su da dabba ba bambanci. To ba mutane bane wannan za su yi wahalan ganewa bi iznillahi ta'ala. Da zarar an gansu a sanar da jami'an tsaro.
Matsalar rashin tsaro dai ta jima tana ciwa 'yan Najeriya, musamman arewacin Najeriya tuwa ƙwarya. Ta salwantar da rayuka da dukiyoyin jama'a da dama. Ta tayar da garuruwa da yawa, abinda kowa ke fatar ganin an magance. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi da muhalli zai tabo batun tasirin janyewar Amurka daga yarjejeniyar Paris da dangantakar sauyin yanayi da harkokin noma. Sunana Aisha Mu'azu. Batun sauyin yanayi da makamashi mai tsafta su suka fi ɗaukan hankalin masana da masu ruwa da tsaki a fannin al'amuran sauyin yanayi, la'akari da irin gudunmawar da suke takawa a fannin ɗumamar yanayi. Sai dai 'yan sa'o'i bayan rantsar da sabon shugaban Amurka Donald Trump ya cika alkawarin da yi na janye Amurka, wacce take zaman jigo a tafiya na yarjejeniyar Paris mai kokarin rage ɗumamar yanayi zuwa kaso 1.5 na ma'aunin digiri. Dr. Aminu Gada, ƙwararre a fannin samar da makamashi a Najeriya, ya yi bayanin irin koma bayar da janyewar ƙasar za ta haifar ga yarjejeniyar ta Paris.
Maganar makamashi magana ce muhimmiya a lamuran duniya. Ga da daɗewa ba, Bankin Duniya ya fitar da ƙididdiga cewa Afirka kaɗai akwai mutane miliyan 600. Fiye da rabin biliyan waɗanda ba su da wutar lantarki a halin yanzu. A bisa gaskiya ma ina gaya miki, ni nan jihar da na fito, wato jihar Sokoto, akwai local government masu yawa, haɗi da local government ɗin da na fito ta gada cewa babu wutar lantarki shekaru da dama waɗanda suka wuce. Kuma har yanzu nan da nake magana da ke, idan kika ga wutar lantarki, ko dai generator ne wani ya tayar, ko kuma wutar solar ce. Don haka makamashi da ake amfani da shi ya karanta a ƙasashen Afirka, tun ma ba ƙasa irin Najeriya ba, wadda yanzu haka ko a birnin tarayya na Abuja da wuya a samu inda ake awa 24 da wutar lantarki. Ban sani ba kila cikin bila, don ni kaina yanzu haka mazaunin Abuja ne, amma ba a awa 20 ma na ƙwarai da wutar lantarki. To wannan shine ya zama wajibi ake ƙoƙari da samar da makamashi mai tsafta mai ɗorewa wanda ake sabuntawa, wato renewable energy. Ƙasashe da yawa yanzu sun yi nisa ta wannan fanni, musamman ƙasashen Turai irin su Germany, irin Ingila. Yanzu haka Ingila ƙididdiga ta nuna kashi 42 cikin 100 na makamashin da ake amfani da shi a ƙasar Ingila yana fitowa ne daga hanyoyi waɗanda ake sabuntawa, wato renewable sources. Zancen ficewar ƙasar Amerika daga yarjejeniyar Paris, kamar yadda muka sani, wannan ba lokaci na farko ba ne. Hawan farko na shugaba Donald Trump 2016 a haka ɗin shi ma ya sake fitar da Amerika. Shi Trump ɗan jari hujja ne, wato capitalist ne. don haka kawai abin da ke gabansa yaya za a haɓaka tattalin arziki ba tare da kula da illar da matakan ta haɓaka tattalin arzikin nan za su ja ba. Yanzu ya ce zai ci gaba da bada dama a ci gaba da haƙo makamashi har masu datti, wato irin su Cole da shi kanshi man hetur da danginsu waɗanda suke suna cutar da muhalli, shi kawai dai a samu kuɗi ko ta yaya. Don haka fitar Amerika a wannan yarjejeniya ta Paris wadda take ƙoƙarin maganin ɗumamar yanayi a duniya, inda ake son zafafa muhalli ya tsaya ƙasa ga ma'aunin Celsius 1.5, wato 1.5 degree Celsius. Fitar Amerika ba ƙaramin illa zai yi ma wannan yarjejeniya ba domin dalilai biyu. Na farko, Amerika ita ce mafi tattalin arziki a duniya, kuma ita ce mafi amfani da makamashi a duniya. Na biyunta shi ne China. So idan aka ce ana tafiya, shugaba ga tafiya ya zame ya dawo baya ko ya ce ya fasa tafiya, to ai tafiya ta samu matsala. Domin na farko sai an tsaya kuma neman waye zai shugabanci wannan tafiya, sannan sabon shugaban nan zai samu goyon baya irin wannan shugaba da ya zame ya jaye, sannan yaya su mabiya za su bi wannan tafiyar sabuwa. To waɗannan su ne matsaloli waɗanda yanzu za a fuskanta, duniya za ta fuskanta game da wannan yarjejeniya ta Paris.
Wannan kina ɗaya daga cikin abincin da jihar Taraba da sauran jihohi da ke yankin suka shahara nomawa ita ce doya. Sai dai rahotanni sun nuna cewa a watannin farko na shekarar 2024 matsanancin zafi ya fi haifar wa manoma doya musamman asara mai ɗimbin yawa. A hirarsa da wakilin muryar Amurka a Adamawa, wani manomi a ƙaramar hukumar Yero na jihar Taraba wanda ya goge a fannin noma doya, Ɗahiru Buba, ya ce yanayi da iri suna tasiri ga samun yabanya mai kyau.
Noman da na ci mai da hankali a kai da shike lokacin da na taso shine na samu ake yi a gidanmu, wato noma na doya.
Idan aka shigo yanayi na zafi da yanzu muke cikin da kuma muke kokarin shiga, yaya ake yi ne gurin gudanar da noman doya, duba da cewar alƙaluma na nuni da cewa in aka shigo yanayin zafi amfanin gona da kama su doya, rogo, gyaɗa, masara da sauransu suna fuskantar matsala.
Doya za mu iya cewa tana nan nau'i 3-4 ne. Na farko muna da kukuru, akwai ɗan ƙasa, akwai kuma doyan da muke ce mata doya mumuye. Doya ne wanda shi yana iya ya jure zafi, amma ɗan ƙasa gaskiya shi baya iya jure zafi. Kamar yadda muka taso muka gani tun a gurin kakanninmu suke yi kamun a zo wannan lokaci da ake ganin akwai waɗansu abubuwa na zamani na kaza-kaza-kaza dai. To yadda su suke yi, tun da sun san cewa ita ƴar ƙasa ba ta iya jure zafi, to a wannan lokaci da aka sa su a cikin ƙasa ake jiran lokacin da za su fito. Akan yi amfani ne da kaman ciyayi ko ita harawa, haka za a ɗauko shi a zo gurin da ake tunanin cewa wannan shukan zai iya fitowa, ciyawan shi wannan doya.
Wato wannan tsiro ɗin.
Yawwa. To a wannan guri akan zuwa a sa ciyawa, sai a samu laka a kwaɓa shi a sa masa ruwa, sai a zo gurin a shafe shi a sassaka. Yanda duk lokacin da zafi ya zo, to wannan ciyawa da kuma laka da aka jika shi aka kwaba aka daura, to shine zai taimaka ma wannan doya ƴar ƙasa, ba zai taɓa fuskantar ƙalubale daga gurin zafi ta yadda zai lalata shi ba.
Wannan abun da na ga ana tarawa kuke sa ɗan ƙasa ɗin.
Bunga.
Bunga sunansa. To bari mu je ga ita kukuru. Kukuru kuma wace irin doya ce, kuma ita ma yaya take al'amarinta?
Ita kukuru mun ɗauke ta ne tana nan kaman ta zama iri. To ita mukan shuka ta kaman yadda na gaya maka, mun ɗauke ta iri ce ita. To ita tana jure yanayin zafi ko yanayin sanyi, takan fito ita kowane lokaci. Amma wani lokaci ana iya, idan an samu matsala in zafin ya yi mata yawa sosai, abunda ake tsammanin kukurun ya fito da wato kaman yayi dunga daya wannan biyu uku ko fiye amma idan aka samu matsala ba a samu abu yayi kyau ba sai kaga ta abinda aka shuka shine kai za a same shi kwaya daya sai dai kai kaga ya girma
eh shi kukuru
ke shi kukuru haka yake
wato idan na fahince ka yanzu misali ana iya shuka kukuru kwaya daya in aka zo ramin da aka yi bunga kuke irin abun
bunga
wato ba yanayin zafi ake ba za a same shi kaman ya haye ya kwaya kai
uku haka amma idan a yanayin zafi in zafin yayi masa yawa ne ma kaga san wani lokaci a zafin ma yana iya yuwa yayi amma idan yayi mishi yawa to shine nan ake samun matsala sai kaga da ya wuce an samu kwaya daya ba amma shi dai ma kwaya daya zaka samu ya girma
yanzu bari mu zo ga doyen da ka faɗi doyen mummuye wanda kace shi doyen mummuye ba shi da wani matsala dangane da ko zafi ko sanyi haka
ita doyen mummuye da muke cewa doyar mummuye ita idan an yi mata bunga ko a sanyi ko a zafi ita tana ana samun amfani amma idan aka ce a sanyi ne
wato an samu sauyin wani sauyin yanayi
yawa to a wannan lokaci tana yin wani girma ne kaga tayi ganye fala-fala malam tayi ko ta ina zaka kuma ita tana fita ne babba
sanyi wato yanayin sanyi din yana bata abin da ake
bukata yana bata abin da yake da bukata ko da a ce an zo za a cire shi ne to sai dai a karya kai din a bar shi a cikin sake masa wani bunga
a lokacin sanyi
a lokacin sanyi
to idan lokaci kuma ya canja aka shigo lokacin zafi kamar da muke tinkara
a lokacin zafi kuma ba zai yi wannan girma sosai kamar yadda yake a lokacin sanyi ba amma a lokacin zafi shi tsayi ne kawai zai yi kuma zai yi gari yayi tubus-tubus idan ka zo kana cin shi shine bambancin su lokacin sanyi da lokacin zafi kowanne lokaci yana yi amma lokacin sanyi ya fi girma sosai yayi ba
Mai sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya amince, za mu dawo da wani sabon shirin. Dr. Aminu Gada da Ɗahiru Buba da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Lado Salisu Garba da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, Aisha Ma'azu ce take muku sallama.
Madalla a gaida Aisha Ma'azu. To yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu, mu ba ku dama dan ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan irin nasarar da jami'an tsaron Najeriya ke samu akan ƴan ta'adda musamman a yankin Arewa maso yammacin Najeriya. Mun samu kira na farko daga Kwantagora a jihar Neja kenan.
Haji Amaryan Dauda kina magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Neja.
To injiniya kana lafiya muna jinka.
To gaskiya ana samun nasara a wani bangare da jami'an tsaro amma wani bi matsalar da ake samu Haji Kamarin Dauda ya dace ƴan za a yi tsaro a yi gaba daya ba wagga jiha ta magaji na ta bace su da wata jiha ya dace kamar ake Sokoto ta koro su Zamfara ta koro su Kaduna ta koro su Niger sai ta kora sai a dake su amma wata jiha sai a koro su sai su dawo wata jihar da ba a kula ba a fafattakar su ita matsalar da ake samu kenan ya dace a dauki tsaro bai daya duka arewa ake kowanne gwamna ya tsare ya sa jami'an tsaro ana fafattakar su haka a daidai a yi ba a yi wa ga jiha ba a yi wa ga jiha ba
to mun gode injiniya mai gera makeri yanzu kuma za mu je jihar Jigawa
ta kuna tare da Rabi Safara
to muna jin kamalan Rabi'u
kowa da gaskiya ne makeri abinda makeri ya faɗa gaskiya wannan shine hanya mafi sauki wacce ya kamata za a ci nasara ga wannan to da haka mu kokotan jihohi wanda abubuwan da yake faruwa sai sa idanu gwamnatin su sa idanu domin kawo karshen wannan abubuwan da ba shi da dadi sannan kuma duk wanda yake ganin zai bada kai domin a yi masa afuwa akan laifin da yawa kasarsa to muna fatan gwamnati za ta karbe shi tsakani da Allah kuma ina tabbatar cewa abubuwan nan da ya fada marasa kyau yayin da dama to za a iya bashi ainihin abun nan kariya haka wanda zai tunda ya dawo ya zama kima
to mun gode Mallam Rabu'u daga Jigawa yanzu kuma za mu je birnin tarayya Abuja
Assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam da wa muke magana
wa barkanki da yammaci da fata auni lahiya
lafiya lau da wa muke magana
ina mafina tare da hukumar dan fulani a unguwar rana daga nan babban birnin tarayya Abuja
to muna jan kamalan Usman
Allah sai ka san cewa wallahi caje rediyo na ya kare, amma ina so a faɗa min maudu'in har yanzu a ɗauka albarkacin bakina.
Ya kake ganin nasarar da jami'an tsaro ke samu musamman yayin da suke fatattaka 'yan ta'adda da 'yan bindiga a yankin arewa maso yammacin Najeriya kamar jihar Sokoto a kwanakin nan?
To alhamdulillah, to abinda muke fata Allah ya saka da alkhairi, kuma muna ba da shawara ya kamata a jami'an tsaron nan lokacin da a suke shiga wuraren nan ya kamata su riƙa kwantar da hankali su tabbatar ga inda suke. Iri haka nan za ki ga ana ɗan haɗa ba irin waɗanda ba su yi ba su gani ba. Shi ne muke ba da shawara ya kamata a duba a waɗannan ɓangarorwa. Mutane da dama wasu ba su san hawa ba su san sauka ba, a haɗu da su sai a ɗauki wartu ne sai ka gani ana samun matsala tare da su. To ya kamata a ɗan duba wannan ɓangare, kuma al'umma na jingina masu Allah ba mu zaman lahiya a ƙasanmu Najeriya.
Amin, amin. Amin. Malam Usman Dan Fulani, mun gode. Yanzu kuma za mu je Kaduna. Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Barka dai, ma barka da kai.
Barka ka dai. To muna jin ka.
Allah ya saka kai da kai mu fi. Ta tsaya na mari gwamnatin Najeriya ta yi iya na kokari. Sannan dan hankali da muke so mu yi ta gwamnatin Najeriya, ba ku abin da su karfin gwamnati sai dai ba ta ka dama ba. To amma muna kira ga ita gwamnati ya kamata ta fita ta inganta jami'an tsaron da abubuwan kayan aiki, kuma ainihin albashin jami'an tsaron. Dile da tsakanin harka Allah wayanda ke tsawa su ci wayannan ayyuka kace ba a sai ana kamfanin su akan abubuwan da ya kamata a riga ba su. Sannan kuma muna kira ga al'ummar Najeriya, bamu da wata kasar da Najeriya, wayannan mutane da ke da rigi da yan Najeriya kuma su ci tsoron Allah su faro wayannan abubuwan da suke a samu zaman lafiya.
To mun gode. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Niger. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kina magana da Umma Malam Ali, shugaban kulan sadikan dogon mutum cikin jahohi ne.
To muna jin ka Umma Malam Ali.
Na ina jin warin ciki da kuma da wannan da suka gani na kira da tsaya a yayin da kansu. Bi da fata da kuma tabbata da jihar Zamfara, ba ya kamata a ce ya rediyo su fa. Ku sa mu cikin da kai an ta da gudun da suke. Allah kuma ya rike su, Allah ya ba su da'a. Duka cikin aikata da inda ta da su Allah ya sa a samu ka so a kare su na kurye bari da dauda. Umma Malam Ali ya shugaban kulan muri a
To mu ma mun gode Umma Malam Ali daga jamhuriyar Niger. Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinku, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. Mun gode. To yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
To Maryam, a takaice, a jiya Laraba ne shugaba Donald Trump ya bayyana sunan Brian Brazil na uku a matsayin wanda zai jagoranci wato hukumar yatsa labarai ta Agency for Global Media, mai kula da murya Amurka da sauran kafafen labarai masu zaman kansu. Brazil dan gwagwarmayar masu ra'ayin mazan jiya ne, kuma marubuci wanda ya kafa kungiyar da ake kira MRC a takaice, wato kungiyar bincike kan kafofin yatsa labarai. Da aka kafa domin daƙile ƙarfafa ko goyon bayan sassaucin ra'ayi a kafafen yaɗa labarai da al'adu da aka amince da su a al'umma. A gobe Juma'a ne, idan Allah ya kai mu, ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai ziyarci wuraren da mahaukaciyar guguwa mai tafe da mamakon ruwan sama da gobara suka yi barna a Amurka. Ana sa ran shugaban ƙasar ya fara yada zango a wuraren da mahaukaciyar guguwa mai tafe da ruwa wato da aka yi malakabi da Hurricane Helene ta afkawa a watan Satumba da birnin Los Angeles na California, inda wuta ke ci gaba da ci, inda aka ba mutane sama da 100,000 umarnin ficewa daga muhallansu a birnin na Los Angeles. An tsara sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio zai kai ziyara zuwa Panama da sauran kasashe da ke yankin tsakiyar Amurka a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ke ƙara azaƙaimin ƙwace mashigar ruwa ta Panama da ƙoƙarin da Washington ke yi na daƙile shigar 'yanci rana cikin ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Mai magana da yawon ma'aikatar cikin gida Tammy Bruce ya tabbatar da balaguran da Rubio zai yi zuwa kasashen Panama, Guatemala, El Salvador, Costa Rica da ƙasar Dominican Republic. Wato da zai fara a ƙarshen mako mai zuwa. Ana sa ran tafiye-tafiyen su kasance na farko da Rubio zai yi a matsayin sakataren harkokin wajen ƙasa. A yau Alhamis, sojojin Isra'ila suka ce sun kashe wasu mayakan jihadin musulunci biyu.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniya Musidrak Franklin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.